Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Ƙarin farashin dala ga masu shigo da kaya ta jirgin kago har sau biyu a ƙasa da awa 24 da gwamnatin Najeriya ta yi ya ƙara tada hankalin 'yan ƙasar. Inda suke ganin akwai yiwuwar matsananciyar tsadar rayuwar da suke kokawa ta ƙaru. Sai dai duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta ɗauki irin wannan mataki, tana cewa ta yi ne domin 'yan ƙasar su mora a nan gaba. Duk kuwa da cewa gwamnatin ba ta musun cewa a yanzu 'ya'yan nata na ɗanɗana kuɗarsu. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu, ku biyo mu sannu a hankali. Babban bankin Najeriya CBN ne ke da hurumin ƙari da rage farashin yadda za a samu dala a gwamnatance. Mun faro da neman amsar shin ko sun yi la'akari da halin da 'yan Najeriya musamman masu ƙaramin ƙarfi za su shiga sakamakon wannan mataki? Sai dai kash, haƙar tamu ba ta cimma ruwa ba, don kuwa babu wani jami'in da muka iya zantawa da shi har zuwa lokacin haɗa wannan shiri. Dr. Emmanuel Bashayi masani ne kuma mai sharhi akan harkokin tattalin arziki da kasuwanci a Najeriya. Ya yi mana bayani kan gaskiyar abin da wannan mataki zai haifar a tasu mahangar.
To, wannan karin kuɗin shigowa da kaya da gwamnati ta yi dinnan yana nufi da cewa duk mai shigar da kaya cikin Najeriya zai biya yanzu fiye da inda dama ya saba biya. Kuma zai iya ya zama dole mai shigar da kaya da shi ke ɗan kasuwa ne zai kara kuɗin kayan da yake sayarwa. In dama yana sayar da kayan nan, misali yana sayar da wani abu a naira 10, yanzu da kuɗin ya karu shi ma dole ya kara kuɗin kila zuwa naira 12 ko 13 bisa ga karin da aka yi yanzu. So a taikace dai abin da zai faru kenan, domin dan kasuwa ya fito neman kuɗi ne, in ya samu kari a wani wuri shi ma dole zai kara kuɗin kayan da zai sayar. Wanda ya kawo abu ya biya kuɗi masu yawa, dole shi ma ya sayar da shi da kuɗi mai yawa domin dole ya samu ya riba. So wanda ya shigo shago dole ya saye shi da farashin da ya fi fiye da yanda ya saba saya. Ka ga abun kenan. Now, gwamnati ta yi wannan ne domin ta samu kuɗi, ta samu karuwan kuɗi wanda zai shigo wurinta. Domin ka san wannan karin kuɗin wurin gwamnati yake zuwa. So gwamnati karin nan da ta yi domin ta samu kudade masu yawa ne su shigo wurinta. Amma kuma ka gani kudaden za su shiga wurin gwamnati suna da yawa. Amma kuma ainihi wanda zai biya wannan kuɗin shi ne wanda zai je shago ya je saya kayan nan, domin shi dole ya samu ya saya a farashin da dama ya fi inda yake saya. Inda ka ga wanda yake shigar da kaya importer kenan, yana wahala da abubuwa da yawa. Ka ga farashin dala da zai saya ya karu. Sannan kuma ya sake samun kari nawa zai biya kafin ya shigo da wannan kayan. Ka ga duk wannan kare-karen nan da yake, in ka je kasuwa kamar nan da sati biyu ko wata hudu da wata biyu ko uku da suka wuce, kusan kowane rana karuwa kayan suke. In fact, wani ma ba zai ma yarda ba ka biya shi yau kafin ka zo gobe ka kwasa kayan ba, domin kila farashin ma ya canza gobe. Zai ce kana da kuɗi ka biya yanzu ka karɓa, in ba ka da kuɗi ka dawo gobe, ko kuma kana da kuɗi sai gobe za ka zo, ka zo goben ka zo ka siya, kila farashi ya canja. So ka ga ma'anan kenan. Ka ga a matsayin mu 'yan ƙasa dole ne mu duba ta da tunanin a gaba da za a samu haske. Ka ga karin nan da gwamnati ta yi za a sha wahala a farkon ta, amma kuma idan har masu shigowa da kayan abin ya dame su, mu kuma ya kasa abin ma ya dame mu, zai sa mu so mu duba inda za mu yi so mu kekkera wannan abubuwan a ƙasanmu. Abubuwan nan da muke zuwa muna saye da dala, muna biyan import tariff masu yawa, muna iya fara producing, muna iya fara kera su a ƙasan nan. Idan mun fara yin sa nan, ka ga ba dole ne sai mun je mun sake saya daga turai abin da muke yi a nan ba. To, idan ba mu yi wannan canjin ba, to duk wannan kare-karen zai dinga zuwa wurinmu ne direct. Domin idan ba mu yi wani abu domin mu yi kekkira wannan kayan a ƙasan nan ba, da zarar muna siyan su daga waje ne muna kawo kowane lokaci to an dinga wannan kenan abinda kawai za iya yi shine gwamnati ta taimaka ta ga inda masana'antu da yawa za su yi abubuwa a nan kasan wanda ba dole sai mun shigar da su ba muna je mu siya dala da mu je mu kawo toothpick cikin kasan nan me lefe idan mun produce mun kikira toothpick a nan kasan muna amfani da ita wanda kuma duk lokacin da an ga wanda yake iya producing abinda zamu je waje mu je mu kawo sai gwamnati ta ce to duk abinda ake yi a nan Najeriya kar wani ya shigo da shi
Abba Salihu mai wake garo dan kasuwa ne dake shigo da kayayyaki daga kasashen ƙetare kuma yake mu'amala da dala domin shigo da kaya kasar nan ya bayyana mana yadda wannan mataki zai shafe su
shi company da dan kasuwa da yake supply yana importation ka gane daga waje ko daga cikin gida ya fitar wasu bata mutuwa abin da yasa nace da kai wasu bata mutuwa su suke kawo kayan nan sai sun kawo su kuma za a samu idan yanzu zan fita waje na je na kawo container daya la'alla normal a yadda nake kasuwa ta zan yi zuwa in ce an sa min haraji na biya watakila na biya 20% na kayan da na shigo da shi asna zo zan dan samu riba ta kila 5% na abin da na kawo shine riba ta ko kuma irin 3% din nan sai ka gara mun haraji ya koma 30% ko 25 kaga ka cinye mun ribar da nake samu akan kayan to babu yadda za a yi na zo na sauko da kaya kuma na bada shi a wancan farashi karshe dole zan koma na ne lissafi na ga valu na kuɗin da nake sai da kaya a cikin kasar da kuma kai abin da ita gwamnati ta kara mana na shigo da kaya ko kuma na production irin harajin da aka kara wa kamfani dole za ka yi wannan lissafin sannan ka buga sabon lissafin nawa kayan ya kama a hannunka sannan ita kasuwa har kullun idan ka duba yanzu a baya a shekara biyu ko uku da ta wuce abin da za ka sai na naira 20,000 idan ka ci 1,000 ka ci riba a yau idan ka sai da kayan 30,000 ko 20,000 din in ka ci 1,000 ka fadi saboda haka dole a yau idan mutum zai lissafi baya idan aka wannan karin ya shigo ya tabbata to duk abin da kake cin naira 5,000 ya zama wajibi ka kara shi ya kai koda 8,000 ne domin in ba kai hattara ba karin za ka iya zuwa ka sai da kayan a kuma kara maka ka dawo ya zama da kuma ribar ta zama asara so ni abin da na fi gani a cikin wannan tsarin talaka na kasa shi zai fi kowa shan wahala wanda yake shigo da kaya daga waje kaji ka dauko kaya ka siko su ya tawo a cikin jirgi ya shigo wannan an kara maka haraji amma fa karshe harajin kai ma za ka zo ka kara wa talaka haraji ne domin a cikin su za ka tantana tsananin ciki
a takaice dai kenan kai ribar ka ba za ta tabu ba tunda an kara maka abin da za ka sai dala wanda ya zamo ka ba karin kuɗi ne da gwamnati za ta karba a hannunka kai
kuma za ka gaskiya ne wannan haka yake dole ne lissafi na ga nawa zan samu na fita abin da nake samu a baya yanzu ma sai na lissafi na ga ya zai wani farashi zan sa domin ne kwabarin din wancan lissafin nawa saboda haka ba zan zura ido riba ta tafi a kan wannan tsarin gwamnati ta ce ya kamata ta dubi al'umma ta dubi masu shigo da kaya a sauƙaƙa wannan idan ka sauƙaƙa shi ba shi ka sauƙaƙa wa ba talaka na kasa ka sauƙaƙawa domin shi ne zai samu kayan da sauki ba yadda za a yi a kasuwa ka kawo a biya tashi naira 50,000,000 an kara maka haraji yau na 2,000,000 ya zo ya tashi 52 a hannunka kuma ka zo ka ce saboda tausayin jama'a ka sai da shi 51 ko 50 ai a lafiyayyen hankali ma ya kamata a tsine ka
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so ta kafar internet a aminiya.ng ku ta kafofin mu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust da kuma ta twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta TuneIn Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗar mu a sassan Najeriya To madalla Kasimu Garba Kurfi masanin hada-hadar kuɗaɗe ne na cikin gida da waje kuma mai ido ne a harkar kasuwanci daga kasashen ƙetare shi ma yayi mana bayani kan abin da matakin gwamnati na ƙara farashin dala ga masu shigo da kaya ta jirgin kago daga kasashen ƙetare zai haifar
To masu shigo da kaya yana shafar su ta wajen samun dala dan za su iya samun dala su shigo da kaya shikenan, amma idan ba za su iya samun dala ba sai su tsaya su dibi menene buƙatun mutanen Najeriya. Idan buƙatun suna nan kuma shirye suke su biya da kuɗin da za a iya so shi, wannan zai sa su nemi dala ko tauce hali su shigo masu da buƙatun su. Amma idan kasuwa ba ta iya ɗaukar farashin dala da yake yau, to kaga kenan sa su rage shigo da kayayyakin. Kullum diba buƙatar kasuwa ne, buƙatar kasuwa shine kasuwa shirye suke za ta iya biyan farashin da yake dala a yau. Yanzu ana magana dala aƙalla a kan 1,500. So idan kayan da suke ƙasa za a mai da su a kan farashin dala 1,100, mutane shirye suke su biya wannan kuɗin. Idan mutane shirye suke shike nan za a shigo masu da shi. Idan mutane ba shirye suke su biya wannan, sai ya zamana an taƙaita abin da za a shigo da shi, saboda mutane ba su iya biya.
To yanzu idan aka taƙaita abin da za a shigo da shi, masu shigo da kaya zama ba iya shigo da kayan, an taƙaita abin da za a shigo da shi, wanda aka shigo da shi din kenan akwai yiwuwar ya yi tsada?
Wannan ba yiwuwa bane, tabbas ne. Shi ɗan kasuwa kullun yana ƙoƙari ya ji nawa ne farashin dala, sai ya mai da kayan da ke hannun shi sai ya mai da su gwalgwadon farashin dala da yake a yau. Saboda shi kullun yana tunanin cewa ba wai yadda ya so shi ba, yadda zai sawo zai sake shigo da shi. Shi ya sa kake ganin farashin kasuwa kowane lokaci.
Bisa yadda kake bayani, kana da ƙwarewa a harkar abin da ya shafa da hada kuɗi, kuma kana da ƙwarewa a kan harkar shige da fice na kayayyaki. Idan aka ci gaba da tafiya a haka, yaya kake gani me 'yan Najeriya ya kamata su saka rai nan da wani ɗan lokaci?
To in an ci gaba da tafiya haka, zai yi wuya ga 'yan Najeriya buƙatunsu na ƙasashen waje, kayan ƙasashen waje ya ci gaba. Amma abin da zai faru shi ne, saboda karewar naira sai ya sanya kayayyakin da ake yi a Najeriya sun zama su arha. Saboda arhasu sai ka ga duk ƙasashen waje suna ƙoƙari su zo su siya. In ka ɗauki duk makwabtanmu yanzu za su so su zo su sai kayayyakin Najeriya don me? Domin za su zo da kuɗi ‘yan kaɗan su samu naira mai yawa. So duk yadda kamu suka yi tsada su mai sauƙi ne gare su. To kuma za ka ga kenan duk makwabtanmu dama yawanci abubuwan suna shigo da shi ko ta ƙasar waje ko ta Najeriya. So maimakon su je ƙasar waje sai su dawo Najeriya domin ya yi masu sauƙi su saye shi. Duk da mun san cewa akwai matakan tsaro da su sama kamar ƙasar Nijar. Amma kakkamanta wannan bai shahi Chad ba, bai shahi Kamaru ba, bai shahi Togo ba, bai shahi Benin ba, bai shahi Ghana ba. So sauran ƙasashe za su dawo su mai da hattararsu zuwa Najeriya saboda faɗuwar farashin naira.
Don haka kenan kayayyakin da ake samarwa daga Najeriya kuma za su ƙare, wanda ke nuna cewa kayayyakin cikin gida ma za su ƙara tsada.
Kayayyakin cikin gida za su ƙara tsada ga 'yan Najeriya, amma ba za su ƙara tsada ga ƙasashen waje ba, saboda su kuɗaɗensu ba naira bane ba. Duk lokacin da suka zo suka canza za su samu kuɗaɗe mai yawa, kuma duk yadda muke ganin tsada su ba tsada bane gare su.
To masu sauraro, da bayanin Kasimu Garba Kurfi, masanin hada-hadar kuɗaɗen cikin gida da waje kuma mai ido a harkar kasuwancin ƙasashen ƙetare, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kowa shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.